إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا درينا الصبر درن أشرين دا شدا ga watan Rabi'un al-Akhir hijira 1447 wanda ya dace da 17 ga watan 10 shekara 2025 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a wannan masallaci tare da makaranta inda aka fi sani da masallacin sarkin alhazzan kabi a wannan gari namu na Argungu. To muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa masa a mizani. To lokaci ne da muke karanta littafin Ihya'us Sunna wa ikhmadul bid'a na al-shaykh al-mujahid al-kabir Uthman ibn Fodwi rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasin mu na 7. Satin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da kammala muqaddima ta littafi wato muqaddimatul kitab, wadda malam yayi bayanai sosai a to kamin mu yi bayani kan abinda muqaddimat ta kunsa a takeice. A darasi na 4 akwai littafin da muka yi bayani a kansa wanda malam ya ambata a cewa littafin har yanzu dai bincike bai tabbatar da littafin ba, shine Takhalisul Ikhwan, wanda yana yawan ambatar sa a cikin littattafansa. So kusan malamai akwai irin su Sheikh Aminu Bukhari, shi ma yayi tahqiqin wani littafi na Sheikh Abdullahi Gwandu mai suna Kafil Ikhwan. To ya faɗa cewa littafin makhut ne, ba a buga shi ba. Shi kuma malam na Mujeli Abul Madarasa shi ma dai ya faɗa cewa yayi kwakwaran bincike to bai gano littafin ba. To a darasin da na saurara sai na ji ina cewa Talkhisul Ikhwan, wanda abin da yake daidai Takhalisul Ikhwan. Akwai wani littafi na Abu Muhammad ibn Hazm Zahiri rahimahullah. Lokacin ina muraja'an wata mas'ala sunan littafin nasa at-takhlisu liwujuhi at-takhlis at-talkhisu liwujuhi at-takhlis littafin yana da kima wata risala ce da ya rubuta to sai sunan ya zauna ga baki na nazo ina ta takhlisul ikhwan nazo ina talkhisul ikhwan saboda shi wannan littafin farkon sa at-takhlis sannan karshen liwujuhi at-takhlis at-talkhisu liwujuhi at-takhlis to shi kuma wannan da Sheikh Usman yake bayani akan sa a takhlisu ne wato shine tankade abu da rairaye abu ko tsaftace abu da kun bar shi yadda yake farko to shine shi yasa ake cewa ai al-ikhlas to wannan dai shine to shi yasa muka ce zamu yi tambihi kamin mu ci gaba abinda yake daidai to abu na biyu idan mun kula muqaddimar ta kunshi akwai abubuwa guda hudu muhimmai da ya kamata a yi tarkizi akan su abu na farko Sheikh Usmanu ya yi ishara da ko ya bayyana mana cewa ga manufarsa na rubuta wannan littafi ya faɗa mana cewa babban manufarsa shine dan yayi bayanin abin da yake na gaskiya a babin addini ya fito da abin da yake shine wato Allah yake yarda da shi da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce manufarsa ya rubuta littafin ne domin yayi bayanin abin da yake na gaskiya da kuma na ƙarya sannan abu na biyu yayi mana bayani cewa sotari dan adam zai aikata abu da kyakkyawan niyya a farkon lamari kenan amma daga baya niyyar tana iya samun al-khalal tana iya samun gibi tana iya samun naqasu sakamakon wasu abubuwa da suka shigo tana iya samun haka ba wai yana son ya tabbatar da cewa shi wani abu ya shiga cikin niyyarsa ba ina fatar an gane yana bayani ne cewa hakan yana iya aukuwa to kuma duk da haka dai shi manufarsa shine yayi bayani abin da yake na gaskiya na addini ba wai ya tozarta wasu ko ya ci mutuncin su ko ya yada asiransu ba abu na uku kuma ya mana ishara cewa ba a son mutum ya shagaltu da bayanin aibobin mutane ka shagaltu da naka aibin tunda kai ma kana da shi yawwa muka yi bayani cewa aibu wanda bai da alaka da addini ba zai cutar da addini ba kuma ba abu ne wanda ya bayyana a cikin mutane ba wannan ba buƙatar ka zo kana shahara abun yawwa to amma in ya zan aibi ne kuma yana da alaka da cutar da addini to wannan saboda kare addini dole a yi bayani kawai mutum ne shi a zahiri yana nuna mutane shi mutumin kirki ne alhali yana ɗauke da wasu aƙidu munana ko wasu halaye ko wasu ɗabi'u kuma sai ka ga ana ruɗuwa da shi saboda wancan abin da yake bayyanawa a zahiri kuma musamman kila malami ne to kaga wannan dole a yi bayani ba za ka ce ai a ƙyale da a rufa masa asiri ba saboda shiruɗin to zai iya cutar da addini ko ba haka ba waɗancan da suke mai hukunci a zahiri idan suka zo suka shiga rayuwarsa daga ƙarshe kuma ya tusa musu wani abu wanda yake ba na gaskiya ba to irin wannan dole ai bayani eh duk sanda aibu ya zamboye shi yana iya taba addini to bayani ake yi to haka kuma ya muna bayani dangane da wato inkari cewa ba a inkari sai ga abin da aka yi ijma'i akan wajibcinsa ko haramcinsa eh to shi ma muka yi bayani cewa abin da yake daidai ma'aunin shi ne ya zamo wato alkitabu was sunna duk sanda mutum ya kauce ma abin da ya tabbata a Qur'ani a sunnan ma'aiki ya zo a Qur'ani kuma ya saba to wannan za a yi masa inkari wannan shi ne daidai to wannan a jimlance waɗannan abubuwa yana da kyau a mai da hankali a kansu da Sheikhu Usman ya mana ishara da su a cikin muqaddimarsa saboda kai tsaye za mu tashi a babe a shafi na 10 a babin farko na littafi mala yace albabul awwal babe na farko daga cikin babuka 33 da malam ya kawo a wannan littafi kamar yadda bayani ya gabata to wannan shine na farko idan an ce albabu a lugha suna cewa furjatun yutawassalu biha a للدخول في الشيء من داخل او من خارج واتو فرجه يتوصل بها للدخول واتو وتكسوا ce wanda ake amfani da ita don shiga min al-kharij kenan a gane yawa walil khuruj min ad-dakhil saboda zaka ga in kada wajen daki aka bude kofa zaka iya shigowa in kuma kana ciki aka bude kuma kana iya fita to a lugha wannan shi ake kira da albabu amma istilahi na malamai in suka ce albabu to shine wani abu ne wanda ya kunshi wasu mas'aloli na wani fanni wanda ake son a yi bayanin shi a wannan babi an gane yawa shine wato jumlatu masailil fanni almurad wato jimillar wasu mas'aloli ne da aka tattara su ana nufin ayi bayanin su a wannan babi wanda duk abin da ba a nufe shi a ciki ba to ba za ka gaishe a ciki ba misali in an zo an ka ce wannan babi ne da zai yi bayani akan sallah to kaga ba za ka ga bayanin zakka a ciki ba an gane ba za ka ga bayanin aikin haji ba ba za ka ga bayanin azumi ba da sauransu to wannan shine mala yace fi bayani haddil kitabi was sunna wannan babi zai kunshi bayani akan definition ma'ana ta alqur'ani wato na alkitabu shine alqur'ani was sunna da kuma sunnar ma'aiki idan an ce alqur'ani ko alkitabu me ake nufi idan kuma aka ce as-sunna me ake nufi wal ijma'i da kuma ijma'in malamai idan ambace su duka me ake nufi to wannan duka a Sheikhu Usman zai mana ta'arifin su insha Allah ta'ala a Sheikhu ya buƙaci muna bayani na abin da ake nufi da alqur'ani da sunna saboda da ijma'i saboda a haka ya tsara littafin ko ne babe zai ce maka ga abin da ya tabbata kitaban wa sunnatan wa ijma'an saboda su ne aiki yake a kansu to shi yasa Sheikhu Usman sai kulla babe don yayi bayani wa adillati wujubi ittiba'iha da kuma dalilai da suke wajabta abi alqur'ani abi sunna abi ijma'i akwai dalilai masu dimbin yawa da suke tabbatar da cewa dole ne abi alqur'ani dole ne abi sunna dole ne abi ijma'i ba za a kauce musu ba saboda haka bin Qur'ani da Sunna ba wai ganin dama bane, ba kuma musahabi bane, dole ne wajibi ne. To sai ce haddul kitabi, to idan an ce al-haddu ana nufin at-ta'rif, an gane, wato bayanin ma'anar abu. At-ta'rif a fito ayi definition din wani abu, shi ake kira da al-haddu. Eh, sharadin sa suka ce labudda an yakuna jami'an li afradil haddi mani'an min dukhuli ghairihi fihi. Duk sanda za a yi ta'rifi to dole ne ya kunshi afradu na wannan ta'rifin da aka yi, kuma ba a buƙatar wanda bai cikin sa ya shigo. Eh, to duk sanda kai ta'rifi in ya cika wannan to sai a ce kai al-hadd indal manatiqa, a wurin malaman mantiki abinda suka ambata kenan. To yace amma haddul kitabi, amma ma'ana ta al-kitabu, to anan Sheikh Usmanu bai kawo mana lafazin al-Qur'an ba, sai kawo mana ne sai kawo mana al-kitabu ko yawwa, saboda zaka ga an hada su, zaka ga ada cha kitabun wa sunnatan ko al-kitabu wa sunna. Eh, shi yafi yawan maimaituwa a bakunan mutane, a bakunan malamai, a bakunan albajirai da masu da'awa da sauransu. Ba kasafai za ka ji an ce al-Qur'anu wa sunna ba, an fi cewa al-kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. To shi yasa malam sai ya zabi lafazin al-kitabu. Yawwa, kuma a kusan ka iya cewa shi ne na biyu daga cikin sunayen al-Qur'ani, in ka cire al-Qur'ani sai shi al-kitab din. Zalika al-kitabu la rayba fihi kama kala Abdurrahman as-Suyuti, kamar yadda babban malamin nan da ake kira da Abdurrahman as-Suyuti ane masa laqabi da Jalaluddin, ane mai nisba da as-Suyuti, nisba ne zuwa ga ƙauyen su a Asyuta ko Isyuta a nan Masar. To a nan ake jingina shi, wanda malami ne babba, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa ta karatu. Kusan yana cewa a zamanin shi babu wanda ya kai shi sanin Qur'ani da hadisi. Ya jijjiga kai ne sosai sosai. Kwarai da gaske. Sannan ya yi da'awa cewa shi mujtahidi ne, ya kai marhala ta ijtihadi. Saboda haka dai duk abin da ake bukata na ilimi ya ce to Allah ya bashi. Lalle shi a zamanin sa yace bai san masanin hadisi kamar sa ba. Ya yi rubuce-rubuce ba su ɗimbin yawa, kusan zaka ga kowane fanni ya yi rubutu. To amma a haka kuma ya ce akwai wasu babuka guda biyu a ilimi, ya ce suna wahalar da shi, ilimin hisabi da ilimin mantiki. Ya ce gaskiya ba ya fahimta su, duk lokacin da ya zo yana karanta su sai ya ga kamar an kallafa mai hawa sama babu tsani. To ya yi bayani sosai a husnul muhadara da sauran littattafansa. Ya ce amma in ba su ba to bai cire ma kowa hula ba. Inda ya hadisi ne ko tafsiri da Qur'ani ko lugar larabci ce to bai cire ma kowa ba. A wannan layin shi malami ne kuma mujtahidi ne rahimahullahu ta'ala. Ya yi rubutu kwarai da gaske, kuma Allah ya kaddare shi da shigowa hannan ma Najeriya, ya zo Kano ya je Katsina. A zamaninsa ya haɗu da babban malamin nan Abdul Karim al-Magili, wanda har sun yi munazara, sun yi muƙabala akan abin da ya shafi ilimin mantiki. Shi yana haramta ilimin mantiki, shi kuma Abdul Karim al-Magili shi kuma yana halattawa. To sun yi doguwar munazara akan wannan. To malami ne sosai yayi rubuce rubuce rahimahullahu ta'ala kuma sananne ne kuma yana daga cikin malamai waɗanda shi a Sheikh Usman da Sheikh Abdullahi da Muhammad Bello suka tasirantu da littattafan su duk da basu riske shi ba amma dai sun tasirantu da littattafan sa kamar shi a Sheikh Abdullahi zaka ga mafi yawa littattafan sa ya doka ya waƙe su kamar littafin sa al-miftahu litafsiri to kaga asali al-itiqanu ne fi ulumil qur'ani ya dauka ya waki nashi to haka zaka gani su al-baharul muhit daga cikin littafan da ya amfani da su akwai littafin shi Jalaluddin Suyuti mai suna jam'ul jawami'i tare da sharhin sa da ya masa hamul hawami'i fi sharhi jam'il jawami'i to ya daga cikin littafan da ya dogara da su ga irin su al-ashbahu wan nazair shi ma na nahau nashi shi ma Sheikh Abdullah ya doke musamman babe na karshe to ya waƙe shi a littafin sa lamul barqi to haka zaka ga littafai dai da yawa nashi to ya tasirantu da shi kware da gaske kamar yadda ya faɗi haka a muqaddimar sa ta al-fara'idul jalila rahimahullahu ta'ala so cikin littattafan sa shine mallan ya dauko wannan magana finnuqaya yana da littafi da ya rubuta mai suna annuqayatu ya rubuta dan yayi bayani akan ulumu bayani akan ilimi abinda ake bukata a ce dalibi ya sani a kowane fanni yayi bayane sosai suna hawo tasrifi balaga ilmu tauhid diya bayani a ciki to lokacin da yazo yana bayani akan abin da ya shafi alqur'ani ilimin qur'ani to sai ta'rifi na shi alqur'ani yace fa huwa alkalamul munazzal shi yafi kyau ba munzalu ba fa huwa alkalamul munazzal idan an ce alkitabu ko alqur'ani shi ne zancen Allah shi ne sirrin saka al-alif da lamun din nan ai kalamullahi bada dai yace kalamullahil munazzal an gane to sai bai idafa ba sai yasa al-alifu wal lam to ce wanda ya al-kalam zancen nan na Allah yana nufin maganar Allah kaga daga nan kalamul bashar ya fita shi yasa za ka ga hadisan annabi ba a kiran su qur'ani yawwa saboda lafazin daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to al-munazzal wanda aka sassaukar a gane wanda aka sassaukar mataki bayan mataki ala muhammadin bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga shi ma wannan sauran littattafai da aka saukar sun fita waɗanda aka saukar ga sauran manzanni su at-taura injila az-zabur da sauran su kaga su ba a kiran su qur'ani lil ijazi an saukar da shi kuma don a nuna gazawar halittu ma'ana a nuna gazawar su ba za su iya kawo irin wannan littafin ba don a nuna wato larabawa ba za ku iya kawo kwatankwacin sa ba an fahimci wannan yawwa domin da za su iya kirkiro wani abu wanda zai kama da qur'ani to za su yi da awan cewa qur'anin ai ba daga Allah yake ba to amma sai zan qur'ani zaka ga duk yadda mutum yake so ya zo da wani abu wani abu na larabci sai kaga ba zai yi kama da qur'ani ba ta fuskan balagatan wa hikmatan wa nahawan wa sarfan sauran abubuwa da ake bukata to shi yasa zaka ga Allah yana ta yi wa quraishawa kalubale cewa su zo da irin alqur'ani mana wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi in har kuna da shakku akan abinda akan gaskiyar abinda muka saukarwa Annabi Muhammad cewa ba daga gare mu yake ba eh to ku zo da wata sura kwaya daya amma akwai sharadi min mislihi ay min haythul balagati wan nahwi wat tasrifi wal hikma wal amsal wa ghairi zalika abinda za ku zo da shi ku sura daya amma ta kunshi akwai balaga a ciki akwai hikima a ciki akwai nahwu da tasrifi duk usulubi dai naku yadda aka tsara alqur'anin to ku zo da wata sura kwaya daya mafi kankanta daga cikin kananan surori ta fuskar tsawo to ku dauki sura kwaya daya ku zo da ita kaga sun iya to wannan shine al-ijazu din an fada ne dama an san ba za su iya ba eh an gane eh fa'atu bi suratin wannan amru ta'jiz ne wanda mun yi shi a usulul fiqh eh an ba su umurni ne dan dama Allah ya san ba za su iya ba to dan a ƙara nuna gazawarsu sai Allah ya ce ku zo da shi to kaga wannan yana tabbatar da alqur'ani zancen Allah ne ba na Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka shi Jalaluddin Suyuti yayi tarifin alqur'ani eh cewa zancen Allah ne da aka saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a nuna gazawar bayi da ba za su iya zuwa da irin sa ba haddus sunna to sai tarifin sunna idan aka ce as-sunna menene ita wa amma haddus sunna amma tarifin sunna فقال احمد ابن علي ابن عبد الرحمن المنجوري eh shine daidai wannan ya'un din kusan dukkanin malamai da suka kawo shi zaka ga ba sa ambatatta eh to shi wannan malami sunan sa Ahmad ibn Ali ibn Abdurrahman al-Manjuri wanda babban malami ne daga cikin malaman mazhabar Malikiyya gogagge ne a ilimi yana ɗaya daga cikin malamai da aka yi a Masar saboda Masar ta an yi malamai masu dimbin yawa a tarihinta ta yayi malamai waɗanda duniya ba za ta taɓa mantawa da su ba to wannan bawan Allah yana cikin su yana cikin su kwarai da gaske to yayi rubutu fi sharhi a sharhin littafin sa المنهج المنتخب وما شيني ديدي منهج إن ينا دا الألف واللام دود ما في يوان النسخ نئتا إحياء السنة تزاكا غاكا أكي ربو تايش في شره منهج المنتخب صفة نيدا موصوفي تكاغا سي أتشي المنهج المنتخب شيني ديدي أشره سنة المنهج المنتخب سنة للتابن سني المنهج المنتخب كو تو اصل اللتابين با ناس بني شي شرحي يي وند يي اللتابين شي كما سننسا وند يي wannan littafi din wani ibnu qasim az-zakkak ya rubuta littafi shi kuma yayi bayani akan al-qawa'id al-fiqhiyya akan mazhabi na al-malikiyya to ya samu suna al-manhaj al-muntakhab ila qawa'id al-mazhab suna littafin nashi kenan al-manhaj al-muntakhab ila qawa'id al-mazhab ila qawa'id mazhab to shi ibn qasim az-zakkak shi ma shahararren malami ne wanda an yi shi a tunus abin nan afwan afas nan maroko tunan maroko ne duk da shi ma al-manjur din yana da kusan shi ma yana da alaka da Maroko din a Fas din ana ganin ma nan ya rasu eh kamar ita Masar din yana yiwa karatu yayi a can to yana da littafi shahararre mai suna Lamiyatu Zakak eh aka alƙalanci yayi ta ana karatunta a Zauri Zakaki zaka ji a Zauri haka suke karanta Zakaki idan mutun yayi Tuhfatul Hukam to ita ake sa mai alƙalanci san ga masu son alƙalanci to suna iya neman ta sai su karanta su ga tsare-tsare da dokoki da sauransu ita ma waƙe ce yawa to shi yayi littafin al-manhajul muntakhab an gane to shine shi al-manju'u sai ya dauki littafin na shi wannan babban malami a sai masa sharhi yayi masa sharhi ya sa mai suna sharhul manhajul muntakhab ila qawaidil mazhab wanda ya rasu a hijira 995 shi al-manju'u kusan akwai tarjumar sa a littafin Nailul Libtihaji bitatrizi ad-Dibaj littafin al-Sheikh Ahmad Baba at-Tumbukuti al-Sheikh Ahmad Baba at-Tumbukuti to yana da littafi da ya rubuta akan tarjaman malamai na malikiya malikawa musamman waɗanda suke da alaka da Afrika to ya dauki malamai da yawa yayi tarjumar su rahimahullahu ta'ala zaka yi ta ganin sunan sa ai a littattafan su Sheikh Usman Ahmad Baba at-Tumbukuti Nailul Libtihaji bitatrizi ad-Dibaj wanda ad-Dibaj din shi kuma na Ibn Farhun ne al-Maliki to bayan ya rubuta littafin shi Ahmad Baba sai ya ga akwai wasu malamai da bai shigo da su ba to shine sai ya masa at-Tabriz sai ya shigo da wasu shi kuma waɗanda babu su a can ba za ka same su a cikin ad-Dibaj ba da Ibn Farhun to amma kuma za ka same su a cikin shi Nailul Libtihaj din to ga tarifin da yayi yace wa sunnatul lugatan idan an ce sunna a luga ko at-tariqatu wal 'ada balarabe in yace sunna to yana nufin hanya ko al'ada abinda aka taso ana yi to wannan sunna ne a luga amma ba shari'a ba hanya wadda mutum yake bi ko yake rayuwa akan ta to sunan ta sunnar sa sai yasa zaka ji ana cewa sunnar wani ana nufin hanyar sa da yake gudanar da al'amuran sa ko kuma sunnar mutanen gari kaza ana nufin al'adarsu to in kaji an faɗi wannan a harshe ne na larabci ba istilahi ba wahiya sai shi al-manjuri ya faɗa yake cewa filis ilahi istilahin malamai sai ce mushtarikatun baina nau'in min al-ibadati wa nau'in min al-adilla to malamai sun kasu kashi-kashi a wajen ta'arifinta su akwai ta'arifin malamai na hadisi da suka yi akan sunna akwai ta'arifin malamai na usulul fiqhi da suka yi suma akan sunna akwai ta'arifi na al-fuqaha'u kowanne da nashi ta'arifi su malaman hadisi in suka ce sunna suka ce tana muradafa ne da hadisi shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin an gane aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khulqiyyin to wannan shine sunna duk abinda aka raba ma manzon Allah ma'ana aka jingina masa magana ne aka ce ya fada aiki ne aka ce yayi a cewa akai an yi a gaban sa ya tabbatar a gane ko kuma wata sifa ce tashi aka fada a tarihi a littattafai na sira sifan nan ta halitta shi ce koko wani hali ne wani ɗabi'a ne na shi sunan shi sunna indal muhaddisina na batar an gane saboda haka a taƙaice sunna a wurin su rayuwar manzon Allah gaba daya duk abin da aka nakalto daga manzon Allah to a wurin malaman hadisi sunan shi sunna an bayyana wannan ko su kuma malaman usulul fiqh suka ce as-sunnatu kullu ma sadara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn yasluhu al-istidlalu bihi duk abin da ya fito daga manzon Allah magana ne ko aiki ko tabbatarwa kuma yana yiwa a kafa hujja da shi to sunan shi sunna indal usuliyina kenan so da haka duk abin da bai cancanci ai hujja da shi ba sa kira ne sunna ba sa kira ne sunna al usuliyuna kenan su kuma al fuqaha in sun ce sunna shine kullu ma laysa bi fardin an gane yawa duk abin da ba farilla ba to shi suke nufi da sunna abin da ba za a ce an wajabta maka ba suna cewa ma fa'alahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa wazaba alaihi an gane bila ijabin abinda annabi ya dinga yi ya dawwama yana yi amma kuma ba tare da ya nuna cewa abin nan dole bane to sunan shi sunna indal fuqaha musamman malikawa san ta'rifin da suka yi masa kenan dan sun bambance shi da ainihin mustahabbi shi mustahabbi annabi yayi amma dai bai dawwama yana yi ba shine bambancin shi da sunna a wurin su ita kuma sunna ya doge yana yi ita kuma bambancin ta da farilla a wurin su ita farilla ala wajhil ijabi yayi yana ya dawwama yana yi amma ta fuskar kuma wajabtawa to sai ta'rifi na hudu su kuma inda ulama'il aqida su ma malaman aqida in suka ce sunna su ma wani abin suke nufi daban an gane yawa malaman tauhidi in suka ce kaza sunna ne shine suna nufin khilaful bid'a an gane duk abin da ba bid'a ba ma'ana ya tabbata daga annabi to sunna ne kaga abin nan farilla ne musahabbi ne inda addini ne to a wurin su sunna ne ina ba ta ranga ne to duk sanda ka ji an ce sunna to abinda ake nufi kenan shin sa za ka sun yi ta rubuce kamar Abdullahi dan Ahmad ibn Hanbal yana da littafi mai suna as-sunna war radd ala al-jahmiyya to kaga abinda yake nufi kenan ko Allah lakai mai littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa to zaka ga suna ta kawo sunna ko kitabu sunna na al-khallal to ka gani shi ma yana nan to duk wannan suna nufin abin da ya saba ma bid'a to shi sai an kace sunna to sai ka kalli su waye ke wannan magana din na ba da ran gane in ga gayen mukarana da bid'a to malamai ne na aqida na tauhidi don su tantance maka abin da yake na addini da wanda ba addini ba saboda haka su a wurin su duk abin da yake addini ne sunansa sunna ina ba tar an gane sallar farilla yadda manzon Allah yi ta sunanta sunna azumi yadda manzon Allah yi shi sunan shi sunna aikin haji yadda manzon Allah yi shi sunan shi sunna yin su sabanin haka to shi ake kira bid'a a wurin su to wannan shine to kaga yanzu nan shi yasa malam sai ya ishara zuwa ga abubuwa guda biyu yace baka idan aka ce sunna to yana da alaka ne yana tarayya ne a istilahi tsakanin nau'uka ababin ibada da kuma nau'in adilla nau'in ibada yana ishara zuwa ga wancan ta'arifi na al-fuqaha su ta'arifin sai yana da alaka ne da aiki eh yawa sun bambance shi ne da farilla da mustahabbi don a nuna maka aiki kaza ba farilla bane shi yasa zaka ji an ce sunnonin sallah sunnonin alwala in ka duba zaka ga ayyuka ne to su ta'arifin su al-fuqaha yana da alaka da al-af'al to shine mallan yake ishara zuwa gare shi yace wa nau'in min al-adilla shi kuma wannan yana ishara zuwa ga malaman usulul fiqh eh su da suka ce kullu ma sadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn yasluhu al-istidlal bihi yasluhu al-istidlal a wurin malaman usulul fiqh duk abin da ba a hujja da shi ba sunna bane ko da an ce annabi ya faɗa eh yawa to shine to fa sunnatu fil ibadati sunna a bangaren ibada a nazarin su al-fuqaha'u an-nafilatu shine nafila allati wazaba alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda manzon Allah ya dawwama yana yi an fahimta yawa amma kuma ba tare da nuna cewa abin wajibi bane eh aw fahima minhu ad-dawamu alaiha ko an fahimci ya dawoma yana abu eh fahimta akai irin kamar ibadu waɗanda galiban ba ana yin su ne a zahiri ba sai ce walau takarrara sababuha ko da sababinta yayi ta maimaituwa duk sanda sabab dinta ya faru sai ya aikata duk sanda sabab dinta ya faru sai ya aikata to tana nan dai sunna ka salatul kusufi kamar sallar kusuf an gane kifi shafewar rana eh kaga ita dalilin yin ta shine samuwar kusufi din ko kusufi din duk sanda rana ta yi kusuf to za a yi eh to shi yasa zaka ga mazhaba an ce sunna ce eh wasu kuma suna cewa fardu kifaya ce eh to duk wannan magana shi al-manjuru ce Ahmad ibn Ali da bala ya dauko mana a wancan littafi nashi mai suna sharhu al-manhaj al-muntakhab wa zada ba'dhum wasu daga cikin sashin malamai sun ƙara da cewa wa azharaha fi jama'ati cewa duk da annabi yayi kuma an ga yana bayyana ta gaban mutane in aka ruwaito annabi yana wani abu na addini amma bayyana shi cikin jama'a to su al-fuqaha suka ce ba sunna bane sai dai a kira shi da musahabi ba za a kira shi sunna ba ko kuma yana bayyanawa amma kuma ba cancan ba a rasa ba mafi yawa yakan yi ba a bainal jama'a ba yakan yi ne fil khalwa to wasu sun kara da wannan to wannan duk ya shiga layin ta'aribi ne na su al-fuqaha saboda haka su duk sanda kaga suna bayani sunna 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 to suna kokarin su nuna maka aiki kaza a ibada farilla ne aiki kaza kuma ba farilla bane ko dai musahabi ko sunna eh to kaga nasu ta'arifi daban wassunnatu min al-adillati idan kuma an ce sunna daga ta fuskar dalili can wurin malaman usulu sai ce wahiyal muradu huna kuma ita ce abin nufi anan ma'ana can shi da yazo yana sharhin waqan az-zakkak to shi al-manjuri yake cewa abin da yake nufi dan shi ma al-littafin ya kulla babi shi az-zakkak din al-littafin sa al-manhajul muntakhab yayi bayani akan sunna menene sunna ya kawo ta'arifi da abubuwa to da yazo yana sharhin wannan babi shine yake wannan magana yace to sunna ta dalili tunda da al-littafin an yi shi ne akan al-qawaidul fiqhiyya to ita ce abin nufi anan shine ma sadara عن النبي صلى الله عليه وسلم abinda ya fito daga manzon Allah gairul qur'ani amma kuma ba qur'ani ba min qaulin aw fi'lin aw taqaririn abinda annabi ya fada wanda kuma baya cikin qur'ani to shi malaman usul suna kiran sa da sunna aiki ne magana ce ko aiki ko tabbatarwa anya a gaban sa ya tabbatar bihaza arrafaha ba'd almuhaqqiqina to da wannan ta'arifi sashin malamai masu tahqiqi a karatu suka yi ta'arifin sunna cewa sunna a wurin malamai na al-usul to shine abin da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ba qur'ani ba don suna fadan haka wani zabin in sun zo sukan ce sunna suna nufin abin da ba qur'ani ba sukan ce qur'ani suna nufin abin da ba sunna ba su malaman usulul fiqh suna fadan haka suna wannan rarrabewa din intaha to duk wannan bayanin ash-shekhu usman ya dauko shi ne daga littafin sharhul manhajul muntakhab ila qawaidil madhhab na shi babban malami ash-shekhu ahmad ibn ali ibn abdurrahman al-manjuri shi Ahmad baba haka yayi dabdin sa a littafin sa nailul libtihaj wannan yaun din ta nisba babu ta al-manjuru to amma kuma zaka ga su haka suke kawo shi to wa fil manhaj al-muntakhab shekhu yace yazo a cikin asalin littafin da shi al-manjuri ya wa sharhi an gane wanda mun yi bayani cewa ibnu qasim ya rubuta shi az-zakaq dama mun ce waƙe ne to yake cewa sukutu sayyidil wara muhammadi wa qawluhu wa fi'luhu lil abadi aw ma alayhi qad aqarra sunna ko walmuhdathatu bid'atun lakinna shine cikon wannan baiti biyu ne dama ya dauko to amma sai ya kawo sadrul bait a baiti na biyu bai kawo ajazul bait ba aw ma alaihi qad aqarra sunnah walmuhdathatu bid'atun lakinna shine cikon baitin to az-zakaq yake fada a littafin nasa al-manhajul muntakhab sukutu sayyidil wara shirun shugaban halittu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana annabi ya yi shiru akan abu kuma ana buƙatar magana amma sai bai yi magana ba wa qawluhu ko abinda aka ruwaito ya faɗa wa fi'luhu ko abinda aka ruwaito ya aikata lil abadi har abada aw ma alaihi ko abinda aka ce annabi ya kasance a kansa aw ma alaihi qad aqarra ko kuma abinda aka ce annabi ya tabbatar to sunna to duk waɗannan ana kiran su sunna ma'ana da sukutuhu an gane ayi abu a gabansa ko ba a gabansa ba labari ya kawo masa sai ya shiru to sunan shi sunna a gane ko domin suna cewa wala ya juzu ta'khirul bayani a waqatil haja an gane yawwa kuma annabi baya shiru akan barna baya shiru akan barna da wani annabi ne sai a ce yayi shiru saboda wani dalili kila bai son magana kila kaza to shi sahibu shari'i ne an aiko shi ne dan yayi bayanin shari'a to sai aka yi wani abu kuma ana zaton yayi magana amma sai bai yi magana ba to abin na addini ne an gane yawa shi shiru din sa a makamin bayani to hujja ne shi yasa suke kawo ka'ida as-sukutu fi ma'radil bayani bayanun shiru a inda ana buƙatar ka bujiro da bayani to shurudin bayani eh bayani ne ko ba gaba eh da su da ba kaidar da bai bi amma dai huwal galibu eh huwal galibu saboda haka wani ne yazo yace ai kaiwa ne barawo haki sai kai shiru eh ko ba haka ba shiru din me yake nuna eh ne da tace ago eh in ba haka ba dai ai magana sai eh saboda nan ana buƙatar yayi bayani ba ka zafai za a wada mutu wannan magana yayi me kuma yaji kenan shurudin sa mine ya nuna ta Allah ya kiyaye to shi yasa a layin addini ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in yayi shuru to sai malamai suka ce wannan ya zama sunna haka nan maganar sa haka nan aikin sa aw ma alaihi qad aqarra ko kuma abinda manzon Allah ya tabbatar shi wannan yana da bambanci da as-sukutu ai abu gaban annabi sai ya fadi wata magana wadda ka nuna ya tabbatar da me wannan abu an gane ya tabbata kenan shi ma me ya tabbata sunna eh kamar ya yaba masa an gane ko ya karfafe shi ko ya yi masa addu'a da sauransu ya fadi wani abu dai wanda ka nuna ya goyi bayan abin da aka yi to al-iqrari kenan shi as-sukutu ba magana ba a cewa komai eh to sai ce wal muhdathatu abinda a kishiyar sunna din nan su ake kira da al muhdathatu abubuwan da aka kirkiro to bid'atun su ake kira bid'a abinda bai cikin sukutun nabi bai cikin fi'ilun nabi bai cikin qaulun nabi bai cikin taqarirun nabi to shi ake kira bid'a aga shikin eh eh dole ne in dai abu za a danganta shi daga manzon Allah to yazo cikin abubuwan nan guda hudu ko dai ai bai ce komai ba ya yadda ba laifi abu an gane saboda annabi baya shuru akan barna ko kuma ya aikata ko kuma maganar sa aka dauko ko kuma a tabbatar waye a gaban sa aka yi ya tabbatar to duk wannan sunna ne duk abin da ya fita daga wannan line eh to ba aikin annabi bane ba hanyar sa bace to shi yasa yace wal muhdathatu bid'atun lakinna a ƙarshen baiti wanda shi a Sheikh Usman bai kawo shi ba amma a manzuma da in ka koma zaka gani abubuwan da aka kirkiro to sune bid'a sune bid'a to sai habbul ijma'i sai tarifin ijma'i shi kuma mun ji tarifin alkitabu mun ji tarifin as-sunna ko sina al-ijma' dama su uku ya ambata fi bayani haddil kitabi was-sunna wal ijma' sai ce wa amma haddul ijma'i amma ma'anar ijma'i agun malamai kama qala Abdurrahman as-Suyuti kamar yadda Abdurrahman as-Suyuti ya fada fin nuqaya a dai wancan littafin nasa na an-nuqaya da yake bayani akan ilmomi daban-daban wanda daga baya ya masa sharhi ma sunan sharhin shi Jalaluddin as-Suyuti sunan sharhin da yayi itimamud diraya liqurra'in nuqaya itimamud diraya liqurra'in nuqaya bayan yayi an-nuqaya kuma sai ya dawo ya biyo mata da sharhi rahimahullahu ta'ala to littattafai ne masu mahimmanci kwarai da gaske kusa a ƙarshe zaka ga ya kawo abubuwa na gyaran zuciya da sauransu wanda sai Ashefu Abdullahi shi kuma ya dauko su ya waƙe su a littafin sa na farko da ya fara rubutawa a layin littattafai minalul mannani liman arada shu'abal iman to babe na ƙarshen littafin shi annukaya shine ya dauko sai ya waki yana magana akan abubuwa na al-akhlaq da gyaran zuciya da shu'abul iman da sauransu to sai yake cewa ma'anar al-ijma' fa huwa shine ittifaqu fuqaha ila asri ay mujtahidihi mujtahidihi ala hukm al-hadithati fi asrin kana Jalaluddin Suyuti yace idan an ce ijma'i ittifaqu shine haduwan fahimtan malamai na wannan zamanin ay mujtahidihi malaman fa ana nufin mujtahidai an gane to su samu fahimta su samu ittifaqi ala hukmil hadisa akan hukuncin sai ya zamo daya akan wani sabon abu da ya bayyana fi ayi asarin kana a kowane zamani ya kasance to wannan shi ake kira ijma'i kenan shi al-ijma' ba wai ana yin shi ne ga abin da asalin yake da nassi karara ba a abu ne zai faru aya ba ta yi magana a kansa ba hadisi bai yi magana a kansa ba to sai malamai su zauna sai su fitar masa da hukunci na halacci ko haramci to in sun samu haduwa gaba ɗaya ra'ayin su ya zamo ɗaya to shi ake kira ijma'i to abin da yasa yace fi ayi asirin kana shi ma yana da akwai dalilin da yasa ya ambace shi saboda akwai malaman da suka ce ijma'i ya kare tun daga zamanin sahabbai ba wani ijma'i domin yaya za a yi a ce misali kamar wannan zamani a ce fahimtar malamai ta zamo daya akan wani abu sai Jalaluddin Suyuti ya ce ba haka ba ne ijma'i yana nan kowane zamani in abu ya zo malamai suka zauna suka abin nan shi kenan to amma ana buƙatar kowane malami sai ya zama mujtahidi ina fatar an gane yawwa akwai ilmomi da ake buƙata an gane a ɓangaren ƙur'ani ya sani sun ce mafi ƙaranci ko bai haddace ƙur'ani ba to sai ya zan duk ayatul ahkam na al-ƙur'ani sai ya san su ayatul ahkam sai ya san su duk wata aya cikin Qur'ani in dai tana bayani kan wani hukunci na al'amali na aiki to sai ya san ta ya san ma'anarta kuma ya zama mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma na al'ahkam ya san su ya san waɗanda suka inganta ya san waɗanda ba su inganta ba kuma ya san ma'anar su sannan kuma ya san ikhtilaful ulama sabani da ake samu lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai tabi'u tabi'ina shi ma ya san shi dan shi ma fanni ne mai zaman kansa su Ibnu al-Munzir sun yi rubuce-rubuce akan wannan shi ma fanni ne a ilimi fa sabanin malamai da kake ji an gane ba a san ma'anar shi ba shi yasa ake fadan sa ba yadda ya kamata ba saboda can ana maganar malamai na gaske ba waɗanda an ka naɗa ba to sai ya san su a gani yawa sannan sai ya goge a arabiya ya san lugha ya san nahwu ya san tasrifi ya san ma'ani ya san bayani ya san badi'i duka wato ilmul ma'ani ilmul bayani ilmul badi'i duka sai ya san waɗannan abubuwa sai ya san su sannan sai ya san usulul fiqh ya ake ciro madali abin nan hukunci daga nassi an gane sai ya san shi sannan ya zamo yana da tsoron Allah yana da wara'u ko da yana da ilimin in bai da tsoron Allah to ba al'akari ne shi saboda bai da amana zai iya faɗa mutane sabanin abin da ya karanta to masu irin wannan sifar a wannan zamanin su ake nufi su hadu in wani abu ya faru sai su je su zauna a ba su lokaci su yi bincike sai su fitar da hukunci akan wannan abu da sun fitar to shikenan kowa bi zai yi ko malami kake in dai baka kai wannan matakin ba dole ka bi saboda haka da an samu wani bayan sun zo sun zauna sun ce to hukuncin kaza kaza sai wani hawo minbarin shi yana shirme an gane kuma shi bai da wannan sifa to ba a la'akari da sabawarsa saboda jahili ne yan auna shi da ma'aunin su shi bai cikin almujtahiduna saboda haka sabawarsa kal adami ce da shi da babu duddai da ire-irensa amma mai irin wannan sifa to shi in ya saba to kuma ijma'in ya roshi bayan sun zauna kila su 30 ne a gare sai 29 suka hadu kan fahimta daya halacci shi kuma yace bai yadda ba to ijma'i bai kullu ba na ba zara gadi ya samu sabani to irin nan ne sai a ce an samu sabani amma wal jumhuru ala kaza sai a kawo ra'ayinsu sai a ce shine ra'ayin jumhuri eh
na
yawa wasu kuma na ganin a in dai mutum guda ɗaya ne in dai suna da yawa to ba la'akari da sabawarsa amma zance mafi inganci ana la'akari dole ne shi yasa aka ce ittifaqu an gane fuqaha il asr to kaga kenan in wani yafe to babu ittifaki saboda haka da sauran awam da tullabul ilmi da malamai waɗanda su basu kai wannan matakin ba to su a ka'ida ba su da tacewa akan wannan matsala haramun ne ma su yi magana sai dai su jira waɗancan malamai in suka fito da hukunci to su ma dole sai su ɗauka ina ba tare an gane to a da haka tsarin ilimi yake lokacin da akwai malamai kenan to amma da tafiya ta yi tafiya ilimi ya lalace aka rena karatu aka abubuwa suka lalace to shikenan kowa ya zama malami shikenan ko abu ya taso ba a ma san su waye ma za su magana ba ba a bari ma malamai su yi magana saboda kowa malami ne da kai magana sai a ce ai wani malami a unguwa kaza ya ce ba haka ba to ya za ka yi tunda kana rayuwa cikin jahilci shi bai san wani din nan ba malami ba ne shi bai sani ba kuma ba yadda za ka yi ka gamsar da shi tunda yana gani yana jan aya ka san su a wa malami a wurinsu wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce a wurin awam malami kake in dai zaka ce Allah ya ce ka tashi tsaye a masallaci ko ka hawo minbari kai huduba kai larabci ko ka ja aya to a wurin awam kai malami ne duk wanda zai zo ya ce kai ba malami bane ba za su yadda ba kawai dai zaka hada makan kare gima da jahilai shi yasa sai ka kyale su tunda sun ce malami ne shikenan sai ka bar musu kaka bata makan ka lokaci to amma can da yake akwai dokoki akwai tsare-tsare akwai ahlul hal wal aqd sannan kuma jagorori lokacin suna da ilimi to zaka ga abin na da tsari da malamai sun fitar da wannan hukunci duk wani wanda ya hawo minbari yayi shirme kamo shi ake sai a yi masa bulala sai a hana mai magana haka ake yi a da to shi yasa ilimin ma ya zama kaga yana da nagarta a wancan lokaci wasu matsalolin sun abin nan amma yanzu zaka ga komai ya zo ko menene a wannan zamani sai an yi sabani saboda ni kowa magana yake kuma mafi yawan masu magana ba ma dalibai bane amma aunin karatu sai su yi tarkita al'umma su hargitsa addini su hargitsa al'umma su kawo rudu to shi yasa sai kaga komai sai an yi sabani komai shi kuma wani dalilin da zai sa ya saba ma malam wani hasadarsa ko bai son sa ko ba dan kungiyarsa bane shikenan ba wai abin da ya fada yake kallo ba tunda su ma awamu akwai wannan ba wai nassi suke kallo ba fa a gane girman rawanin mutum da shahararsa sa da shekarunsa da sauransu wannan dai shi ake nufi da ijtihadi to ko yanzu inda za a dauki wannan tsari da an zauna lafiya da sabani Najeriya yayi sauki an gane yawa irin mai alfarma sarkin musulmi sai a zauna ko wace jaha alalabo suwaye adda ilimi na gaske sai a kulla committee duk abu ya taso sabo sai su zauna su abin nan ko mutum biyar an ka samu Najeriya sun isa dan dama ko a can din masu wannan aikin ba hoyawa gare su ba fa ba su da yawa fa ba su da yawa yan kwarori ne ba eh tunda nan ba masu azi ake bukata ba ko ba su hudu ba ba layin su bane wanda zai je ya sa shamila ko yayi gogolin ya zakulu abubuwa yazo yana fada wannan ai ba malanta bane ba karatu bane eh al-ilmu ma hafista ilimi shine abin da ka haddace in an hadu da kai kasuwa zaka zubo in an hadu da kai gona zaka zubo in an hadu da kai masallaci zaka zubo shine ilimi Allah ya sa mu yi lafiya wa qala fil kawkab as-sati' ya fada kuma a wani littafi nashi mai suna al-kawkab as-sati' tauraro mai tsananin haske kenan shi kuma na shi hawa yau Jalaluddin Suyuti ne ya rubuta shi a fannin usulul fiqh waqi ne kusan yana cikin littafin da ake itimadi da su saboda an dade kasan nan ana amfani da shi kusan su a Sheikhu Abdullahi duka da shi sun kai amfani a zamanin su kamin ya rubuta nasa to asalin sa littafin as-subki ne ya waki shi as-subki ya rubuta littafin mai suna Jam'ul Jawami' akan usulul fiqh bisa mazhabin sa na Ash-Shafi'iyya dan shi ma As-Suyuti ba Shafi'i ne ba dan Malikiyya bane an gane na yawa shi sa baka ganin sunan sa a littattafan mu na fiqh ba sa kawo shi to sai dauki wannan littafi na As-Subki Jam'ul Jawami'i fi usulil fiqh to shine shi Jalaluddin Suyuti sai ya waƙe shi sai ya samu suna al-kawkabus sati'u fi nazmi jam'il jawami' baiti dubu da wani abu ne kuma alhamdulillah yayi masa sharhi ma daga baya bayan ya rubuta shi bai sharhin sai yana nan ana buga shi a mujalladi 4 aka akwai Muhammad ibn Ali al-Ethiopi shi ma yayi masa sharhi yayi masa sharhi mai kyau sosai duka an buga su a mujalladi 2 to a cike yake cewa huwa ittifaqun jaa min mujtahidi ummatina ba'da wafati ahmadi ko bi ayyi ma asrin wa amrin kana zalika haddun fa'iqun itqana yace abinda ake nufi da ijma'i wattifaqun shine haduwar ra'ayin malamai jaa da yazo min mujtahidi ummatina daga waɗanda suka kai matakin ijtihadi a al'umman mu a al'umman mu yana nufin anan musulmi shi yasa malamai suka ce wanda ba musulmi ba duk karatunsa to ko ya saba ba a itibari da shi ko da yayi karatu ya zama mujtahidi amma ba musulmi bane sai ya saba ma waɗancan mujtahidai ba a itibari da shi wasu suka ce kai hatta ma dan bid'a ma ba a itibari da sabawarsa dan bid'a idan malamai suka yi ittifaki sai malamin bid'a ya saba to ko da mu shahidi ne ba a la'akari da sabawarsa saboda dama mutumin banza ne a shari'a an gane dama aslan ba a ma karban maganarsa to kaga kenan mu shahidai wajibi ne su zamo masu aqida su zama alal kitabi wa sunna, suke da ta cewa su ne za su yi magana kai kuma sai ka dauka amma wanda ba su wato ita batun maganar sa ba'da wafati Ahmad, kuma ijma'in nan nasu yazo bayan rasuwar ma'aiki in manzo na da rai ba ijma'i, haramun ne yayi ijma'i, a to waye zai ijma'i tunda shari'a bata cika ba, bata gaba cika ba, kuma haka ba da an ce a iya yi to za su yi ijma'in bayan awa ɗaya, kuma sai aya ta sauka ta roshe wannan ijma'i, sai Allah ya ce bai yarda da abin da sun kai ba, to shi yasa sai aka ce a ijma'in nan dole sai ya zama bayan rasuwar ma'aiki, kenan daga zamanin sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina har zuwa ƙarshen duniya. Gazance sahihi wanda ke cewa ijma'i bai karewa, al-ijma baya karewa, amma wanda suka takaita shi iya zamanin sahabbai kamar abin da ake ruwaitowa daga al-Imam Ahmad, to suna ganin akwai dan gyara a kai, tunda mas'aloli ba a gushe ba suna ta faruwa sababbi waɗanda suna buƙatar bayani, sai aka ce a rufe kofa ta wannan, to kaga sai ami sai a samu matsala. To shi ne shi yasa shi Jalaluddin Suyuti dama yana cikin waɗanda suka kausasa akan wannan, sai ce fi ayyi ma asri, kowane zamani inda musulmi malamai masu tsoron Allah suka zauna suka fitar da hukunci akan wani sabon abu, to shi ke amma fa abin ya zama sabo, kuma abin da ma annabi ya riga ya faɗi hukuncin shi ko Qur'ani ya riga, wannan sai dai abin nasi, ba wani zancen ijma'i yayi yawwa lastihada ma annas, dama shi malami yana ijtihadi ne a lokacin da aka rasa nasi ga mas'ala, sai ijtihadi ya ce to ga hukunci ga abin da ya kamata da shi da ire-irensa. To rashin wannan tsari yana daga cikin musiba da take faruwa a addini a Najeriya, hatta masu da'awar sunna sai ka ga ba su da tsari. Shugaban majalisar malamai na jiha kaza ya saba ma shugaban majalisar malamai na jiha kaza, shugaban kungiya ya faɗi magana sai ka ga shugaban majalisar malamai ya walwale, shugaba ya faɗa sai ka ga mataimakin shi ya masa raddi, duk wannan hayaliya ce abin da yake faruwa kenan, rashin tsari ne. Hitabutun masu sauran waɗanda su ba ma kan sunna, wannan a tafiyar sunna, a tafiyar sunna an samu wannan hayaniyar, fatawar malam wane daban, ta malam wane daban, ta shugaba daban, ta mataimakinsa daban, sai ga suna wa juna raddi, to wannan ina ba gabata suka yi haka. Ka taɓa jin wani irin wannan shirmen da shiriri ta a rayuwar al-Imam Malik ko a makarantarsa? Da haka samu wannan bai. Ai hatta al-Imam Shafi'i da za ku ga an ana ruwaituwa ya saba masa, shi ma karatu yayi ya zama mujtahidi irin al-Imam Malik. Saboda haka shi ma mujtahidi ne yanzu. Duk da al-Imam Malik malaminsa ne, to ba zai halatta ya zama muqallidi gare shi ba. Don mujtahidi baya taqalidi. Bai kwantawa karkashin wani wai ya faɗi fatawa ya aiki da ita, a shi ya fi ƙarfin nan inda yana da kayan aiki. To shi al-Imam Shafi'i malami ne shi ma yanzu, mujtahidi ne, shi yasa yake da tashi mazhaba ta kansa. To daga nan ya saba ma al-Imam Malik ba wani sabon abu bane. To kai ko majalisar malamai da mutu dukkanin ku har yanzu almajirai kuke, sai da mutun sabani sai a zauna a fitar da abin da yake na gaskiya na ilimi, shikenan sai a bi, ko ku zauna a kungiyar taku tunda akwai malamai, ko ba haka ba, in abu ya taso sai su yi muku bincike, sai su gaya muku da kai shugaba da mataimaki da sakatare da PRO da wace shiririta, kowa sai ya bi, shikenan sai kaga an zauna lafiya, ko ba haka ba? To amma sai kaga sai a hankali. duk rashin tsari ne. To shi yasa tafiyar sunna akwai gyara, dole a dawo a gyara. Abu na farko da za a fara gyara shi ne matsalar ilimi. A fara, saboda komai da ilimi ake gyara shi, komai. Amma da aka saki ilimi, to shi yasa sai abubuwa suka lalace. Zamani a Shehu Abubakar Gumi nan kusa-kusa za ka ga akwai sauki, saboda da abu ya taso sai ka ga an sheƙa wajensa. An gane? Ya ba da fatawa, ya raba gardama. Sai husuma ta yi ƙaramci a wannan zamanin. Amma yana barin duniya, tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya shi kenan. Sai zan komai ya taso Najeriya sai ya yi saɓani. Abinda ɗaya rage su yi saɓani a kai su ce Allah ɗaya ne. Shi ma ba zai yi ba ne. To Allah ya sawwaka. Sai ce wa amrin kana, kowane irin al'amari ya kasance. To zalika, wannan haddun shi ne ta'arifi fa'iqun da ya tsere ma sauran ta'arifatu da malamai ke kawowa. Itiqana, wajen kyautata shi. Wato ya yabi ta'arifin nasa ke. Akwai malamai da yawa sun faɗi saɓanin haka. To amma dai shi yana ganin nashi ɗin duk ya tsere ma nasu. Shi al-Imamu Suyuti. Dama yana da wannan, shi yana jijjiga kansa sosai. Shi yasa zai tattauna wata matsala sai ya ce, in ba a nan a littafin nan nawa, ba inda za ka sami wannan. Yana da wannan. Da yazo zai alfiya ta nawa, aka yi faɗa a Farida, ya ce fa'iqatan alfiya tabni malik. Shi Ibn Malik ya ce tashi tafi ta ɗan Mu'ti. An gane? Ibn Mu'ti shi ya fara rubuta albiya a Nahau a duniya. Bayan ya rubuta Ibn Malik, Jamaluddin Muhammad Ibn Malik, shi kuma sai ya zo ya rubuta tashi. Sai ce fa'iqatan alfiya tabni Mu'ti, ta tsere mata ɗan Mu'ti, sunansa Yahaya Ibn Mu'ti. To ta tsere masa. To shine shi Jalaluddin Suyuti da yazo shi ma sai ya hasala ya tashi. Ya sa mata suna Al-Farida. Ma'ana Al-Farida ita kadai ce cilo, ba kamanta. Wahada ala sharikala. To shi ba sai ce ba ya kata alfiya tabi da bali. Ce kai ba Ibn Malik din daga ta abin nan. To shi ba an ce wani ya zo daga baya, shi ma ya rubuta tashi alfiya. Al-Ujuhuri ake kiransa. Shi ma da ya zo ya ce shi ma tashi ɗin ta tsere mata Suyuti. Fa'iqatan alfiya ta Suyuti. Ko ba haka ba? Ta yana yiwa wani na nan zuwa shi ma. Shi ma zai tashi. To haka abubuwa suke. Allah ya sa mu dace. To nan za mu kwana insha Allah. Wani sati sai a tashi a dillatu wujubi ittiba'il kitabi. Binda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka. Kuskure kuma Allah shi yafe. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.